This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da safiyar wannan rana. Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safiyar wannan rana ta Alhamis, 3 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labaran.
To Aisha, Isra'ila ta ce an kashe mata sojoji 8 a wani fada da dakarunta suka yi da mayakan Hezbollah a kudancin Lebanon. Akalla mutum 16 aka tabbatar sun mutu, yayin da wasu da dama suka bata, bayan da wani kwale-kwale dauke da daruruwan fasinjoji ya kife a yankin tsakiyar arewacin Najeriya, a cewar hukumomi. Shugaban Amurka Joe Biden ya ba da umarnin tura dakarun kasar 1,000 zuwa yankunan da guguwar Helen ta daidaita don su taimaka wajen gudanar da ayyukan agaji.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma, makonni bayan da labarin Siman Abbas ya karaɗe kafafen sadarwa a Najeriya, za a ji bayanan hukumomin sojin Najeriya akan dalilan da suka sa aka rufe Siman Abbas a Gadrum.
Kwamanda na ita wannan batalin yana magana da sojojin shi game da maganan wannan operation da za a yi, sai shi wannan soja Siman Abbas Haruna ya fara abubuwa na rashin a'a. Bisa ga wannan, kwamanda ya ce mashi ya kai kanshi Gadrum, bai tafi ba. Sai shi shugaban ya ce to tunda haka ne an so mashi bindigar da ke hannun shi.
Sannan za a ji cewa rundunar 'yan sandar jihar Zamfara ta yi nasarar cafke wasu da ake zargi da haƙan ma'adinai ba bisa ka'ida ba a jihar, cikinsu har da bakin haure daga ƙasashen waje. Muna ɗauke da ƙarin bayani a cikin shirin. Kamar kullum a duk ranar Alhamis, Grace Alheri Abdu za ta gabatar mana da shirin Domin Iyali. Kuma wannan makon shirin zai ɗauraya ne akan tsarin almajiranci a jihar Zamfara da irin matakan da za a iya ɗauka don tsaftace tsarin almajiranci a Najeriya. To kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan, sai mun fara da shan labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Isra'ila ta sanar da a ranar Laraba cewa an kashe mata sojoji 8 a wani fada da dakarunta suka yi da mayakan Hezbollah a kudancin Lebanon, kwana guda bayan da ta kaddamar da abin da ta kira takaitaccen samaman ƙasa da ta kai don lalata kayayyakin mayakan na Hezbollah. Firayim Minista Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila ta shiga zazzafan yaƙi da Iran da ƙawayenta da suka ƙudiri aniyar ganin bayanta. Cikin daren Laraba, dakarun Isra'ila sun kai wasu sabbin hare-hare a ta sama a wata tungar mayakan Hezbollah da ke wajen kudancin birnin Beirut.
It's high time to stop the sickening cycle of escalation after escalation.
Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres kenan yake cewa lokaci yayi da za a dakatar da wannan yaki mara kan gado da ke yaduwa, domin yana jefa mazauna yankin Gabas ta Tsakiya cikin mummunan yanayi. A ranar Talata, ma'aikatar lafiya a Lebanon ta ce akalla mutum 55 suka mutu, sannan 156 sun jikkata a hararen da Isra'ila ta kai cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Tana mai cewa Isra'ila ba ta bambance mayakan na Hezbollah da fararen hula a hararen da take kaiwa. Akalla mutum 16 aka tabbatar sun mutu, yayin da wasu da dama suka bata, bayan da wani kwale-kwale ya dauke da daruruwan fasinjoji ya kife a yankin tsakiyar arewacin Najeriya, a cewar hukumomi. Fasinjojin waɗanda akasarin su mata ne da yara ƙanana, na kan hanyarsu ta zuwa Maulidi ne a lokacin da hatsarin ya faru a daren Talata, a cewar shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Neja Abdullahi Baba Ara. Ya ƙara da cewa kwale-kwalen na ɗauke ne da mutum 300, yayin da ya kife, wato yake tafiya a kogin Neja a kusa da Makuwa a lokacin da lamarin ya faru da misalin ƙarfe 8:30 na dare. Abubakar Sadiq shine shugaban hukumar Hyperdeck mai kula da garuruwan da ke gabar tashoshin samar da lantarki a Najeriya.
Wannan hatsari ya faru ne saboda jirgin nan yana iya ɗaukar mutum 150 zuwa 200 maximum. Sai gashi an zo an sa fiye da mutum 300. Kiban jirgin yayi ya gaya musu cewa an wuce mutanen da yake iya ɗauka, amma suka tilasta mai sai ya ɗauke su.
Ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto, an tsinci gawarwakin mutum 16, mata 2, maza 14. Yayin da ake ci gaba da ƙoƙarin neman ɗaruruwan mutanen da suka ɓata bayan da makwabciyar guguwar Helen ta ratsa wasu jihohin Amurka, Shugaba Joe Biden ya bada umarnin tura dakaran kasar 1,000 don su taimaka wajen gudanar da ayyukan agaji. Cikin wata sanarwa da ta fitar da fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce sojojin za su taimaka wajen raba abinci da ruwa da sauran muhimman abubuwan bukatun yau da kullum. A ranar Laraba, Shugaba Biden ya kai ziyara jihohin North Carolina da South Carolina da ibtila'in ya shafa, yayin da mataimakinsa Kamala Harris ta kai ziyara jihar Georgia da ita ma guguwar ta ratsa ta cikinta.
Today in North Carolina I saw the impacts of that fury.
Biden ya ce a yau na je North Carolina, wato na ga irin bannar da guguwar ta yi, na ga yadda ta tumbike manyan bishiyoyi da kuma yadda ta share gidaje tun daga foundation. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Madalla, kafin Mahmud ya karanto mana sauran labaran, za mu buɗe taskar rahotanninmu daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda rundunar tsaron Najeriya ta yi cikakken bayani kan laifin da ta ce sojan ruwan nan da labarinsa ya karaɗe kafofin sadarwa a 'yan kwanakin nan Siman Abbas ya aikata, wanda aka tsare shi har tsawon shekaru 6, lamarin da ya haddasa muhawara sosai tsakanin 'yan ƙasar da ma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama. Hassan Maina, gare ka.
Makonni biyu da suka gabata, a kafafen sadarwa a Najeriya suka ɗauki ɗumi a kan batun sojan ruwan nan Siman Abbas da matarsa Husaina ta je tashar wani talabijin a nan Abuja, inda take zargin cewar sojoji sun tsare mijin nata har tsawon kimanin shekaru 6 babu shari'a, batun kuma da ya ja hankali a ciki da wajen Najeriya. Na tambayi daraktan labaru na hedkwatar rundunar tsaron Najeriya, Brigadier General Tukur Gusau, shin takamaimai menene laifin da ake zargin Siman Abbas ya aikata a gidan soja?
Siman Abbas Haruna a lokacin yana wani aiki na haɗin gwiwa a gida ke garin Sarti Baruwa a cikin jihar Taraba. A lokacin ne commanding officer, commander na ita wannan battalion, yana magana da sojojin shi, yana musu bayani game da maganan wannan operation da za a yi. Sai shi wannan soja Siman Abbas Haruna ya fara surutu, ya fara abubuwa na rashin a'a. Bisa ga wannan, commander ya ce mashi ya kai kanshi gadurum, wani daki wanda ake tsare mutane kamar in sun yi laifi bai tafi ba. Sai shi shugaban ya ce to tunda haka ne an so mashi bindigan da ke hannun shi, maimakon ya mika bindigan nan sai ya fara harbe-harbe, wanda harbe-harbe ne mai hatsari, wanda a lokacin ya hitar da harsashi guda 16, wanda harsashi 16 Allah ya kiyaye gaba da ana maganan ya kashe kusan mutum 16. Kuma mu a soja ba mu wasa da anything maganan bindiga ko kuma maganan harsashi.
Daga nan kuma sai me ya faru?
Aka tura shi kotun soja, ya aminta ya yi laifi har yana neman a yi mashi afuwa. Bisa ga wannan, kotu ta caje shi laifuka guda 3. Kamata ya ma a ce kotun an caje shi da laifin kokarin kashe abokan aikin shi, tunda ya nuna cewa ya yi laifi aka ce to a aje wannan gefe, wanda kaga wannan laifi ne babba, wannan yana iya kai shi ga ma dauri a gidan fursuna. Amma aka kyale shi, aka da ya kore shi aiki. 19 ga watan da ya wuce, shugaban rundunar sojan ruwa ta Najeriya ya bada umarni cewa ya yadda da abinda kotun soja ta yi, ya yadda da wannan hukuncin, kuma a sallame shi. Kuma nan take aka sallame shi ranar.
Duk da haka, kungiyar Amnesty International ta nemi rundunar sojojin Najeriya ta sake wani sabon bincike, kamar yadda daraktan Amnesty din a Najeriya Malam Isa Sanusi ke min karin bayani.
Ya kamata su hukumomin soja su sake bincike, su zauna su kara duba wannan batu, domin babbar matsalar ita ce an rufe shi har shekara 6, amma ban yi tsammanin yanayin da ya fito na samun matsalar kwakwalwa da kuma fita daga hayyacin sa, ban yi tsammanin akwai doka da ta amince a sa mutum a irin wannan hali. Kuma kowane irin laifi ne ka aikata, akwai abin da doka ta tanada, sannan akwai abin da idan ka yi shi to ka saba wa doka, koda ko mutum ya aikata kowane irin laifi ne.
To ko me yasa aka yi ta tsare Siman Abbas har tsawon kimanin shekaru 6?
Ba kamar da kace an dauki shekaru saboda ya nuna bai da lafiya, an kai shi asiyaci asibiti kala da asibiti farakula da ga Ayola da kuma asibitin mutasoja, duka an kai shi ko ina. A tabbata cewa dai ba a yi mashi shari'a yana
cikin wani hali ko yanayi wanda bai kamata a yi mashi shari'a ba. Dukkan su asibitocin nan sun yadda cewa yana da koshin lafiya da zai iya tsayawa a yi mashi shari'a, kuma shi da kanshi ya aminta cewa ya yi laifi kamar yadda na ce tun farko har ya nemi a yi mashi a rage mashi nauyin hukunci.
To amma general kamar yadda matar sai ko ta ga radio ta ce wai ya je sallah ne ya dawo shine a kamar hukunci saboda ya yi sallah.
Ba maganar sallah, in kana maganar sallah a kowane barikin soja kaje akwai coci guda biyu akwai masallaci. Idan ba a so mutane su je su yi sallah dan me za a gina wayannan wuraren? Ba gaskiya bane. A kotu babu inda maganar sallah ta fito.
General Tukurgusau mai magana da yawun headquarter rundunar tsaron Najeriya Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina da wannan rahoto. Muryar Amurka ake saurare kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Ga sauran labaran duniya.
Wani rahoto da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya ce ana azabtar da fursunonin yaƙin Ukraine da Rasha ta kama, kuma manyan jami'an da ke kula da su sun naɗa hannu suna kallo. Yayin da take magana ta kafar bidiyo daga Kyiv, babban birnin Ukraine, shugabar hukumar Daniel Bell ta ce ana dukan fursunonin tare da cuna musu wutar lantarki da tura musu karnuka don su cije su, sannan ana hana su samun isasshen bacci. Ta ƙara da cewa ana kuma cin zarafinsu ta hanyar lalata a matakai daban-daban yayin da aka ajiye su a wani mummunan yanayi a yankunan da Rasha ta kwace da kuma cikin ƙasar ta Rasha. Ana sa ran a mako mai zuwa za a miƙa wannan rahoto ga kwamitin majalisar da ke kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Masu ayyukan ceto na can suna ƙoƙarin neman baƙin haure sama da 100 a gaɓar tekun Djibouti bayan da masu fasa ƙorin mutane suka tilasta musu faɗawa cikin teku. Akalla gawarwaki 45 aka gano bayan faruwar al'amarin a ranar Talata. Adadin da ake fargabar zai zama shi ne mafi yawa da aka gani a wannan shekara. A ƙoƙarin da baƙin haure ke yi na tsallaka teku a tsakanin yankin gabashin Afirka da Yemen a cewar hukumar da ke kula da ƙaurar jama'a ta duniya. Bayanai sun yi nuni da cewa an yi nasarar kubutar da mutum 154 daga wasu kwale-kwale guda biyu waɗanda suka bar gaɓar tekun Djibouti da fasinjoji 310 a cewar hukumar ta IOM. Da yawa dai daga cikin baƙin haure da ke bin wannan hanya kan makale a ƙasar Yemen da ke fama da rikici, lamarin da ke sa alatilas suke komawa Djibouti don tsira da ransu.
Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labarinmu na biyu, kuma har yanzu dai muna Najeriya, amma wannan karin yankin arewa maso yamma muka nufa. Duk da cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta haramta ayyukan haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba a ƙasar tun daga shekarar 2010, har yanzu masu haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba suna haɗa kai da masu aikata laifuka domin gudanar da haramtaccen aikin haƙar, lamarin da ya sa rundunar 'yan sandan jihar Zamfara ta kai samame a wasu wuraren, inda ta yi nasarar cafke mutane 29 daga cikinsu har da 'yan ƙasar Burkina Faso da 'yan jamhuriyar Nijar, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da Abdulrazak Bello Kaura ya aiko mana.
Jihar Zamfara dai yana cigaba da fuskantar matsalar haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba, inda masana harkokin tsaro ke cewa haƙar ma'adinai na da alaƙa mai ƙarfi da ayyukan ta'addanci da ke addabar jihar da ma wasu sojoji da ke arewacin Najeriya, yayin da ƙwararru a fannin kiwon lafiya suke gargaɗi akan cewa akwai munanan illoli da ke tare da haƙar ma'adinan ba bisa ka'ida ba ga lafiyar al'umma, kamar dai gobar Dalma da aka yi fama da ita a garin Bagega na ƙaramar hukumar mulkin Anka a shekara ta 2010 wadda ta yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan ƙananan yara. Duk da cewa gwamnatin tarayya ta haramta haƙar ma'adinai a jihar Zamfara sama da shekaru 10 da suka gabata, amma masu haƙar ma'adinan ba bisa ka'ida ba na cigaba da yin tururuwa zuwa wuraren haƙar ma'adinan daban-daban a cikin jihar Zamfara, daga cikinsu akwai 'yan Najeriya da kuma wasu mutanen ƙasashen ƙetare. Jami'an tsaro dai na cigaba da kai samame a wuraren haƙar ma'adinan domin tabbatar da yin biyayya ga umarnin gwamnatin tarayya na haramta haƙar ma'adinan ba bisa ka'ida ba, wanda 'yan kwanakin nan ne rundunar 'yan sandan jihar Zamfara ya samu wani sarar cakke wasu masu haƙar ma'adinan, daga cikinsu har da wasu mutanen ƙasashen waje, kamar da kwamishinan 'yan sandan jihar Zamfara CP Shehu Muhammad Dalajin ya bayyana manema labarai a lokacin da yake gabatar da wa'inda ake tomar a haikatar rundunar 'yan sanda da ke Gusau.
Su waɗannan 'yan Burkina Faso da muka kama su sun je sun shiga inda wancan ɓarawon da aka kashe shi kwanan baya Kacalla Halilu Buzu inda ya tashi a can da suke zuwa suna haƙan zinari. Don haka muna son mu gano menene huldan da ke tsakanin su da mutanen Halilu Buzu. Ga sunan mun kama su, mun kama kayan aikin su, har da wasu chemical da suke amfani da su na wankin zinari, har da chemical na cyanide wanda yake ban san sunan shi da Hausa ba, amma makami ne wanda yake yana barna sosai ga jikin dan Adam. Akwai kuma wasu da muka kama da suka shigo daga Niger, mun kama su suma ga bindigogi nan, kuna gani kiran AK-47, amma ita wannan bindiga an kera ta ne anan cikin gida, tana amfani da magazin da kuma harsashe na AK-47 raf.
Daya daga cikin 'yan kasashen ƙetaren Kahoro Sama'ila dan kasar Burkina Faso, wanda ya aminta da aikata laifin da ake tuhumar shi da shi na haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba, ya ce ya kwashe tsawon lokaci yana gudanar da aikin haƙar ma'adina a Najeriya.
Aiki zinari muke aiki ne, ga wani aiki muke aiki, aiki zinari kawai muke aiki, ba ya zo mun shigo Nigeria ba na, amma muna shigo mu aiki wata rana mu koma gida mun dawo. To ya zo na ruwa sama da ruwa sama. Bai aiki ba, muna gida zamani kawai.
Dr. Idris Muhammad malami ne a Jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto, kuma ɗalibi a sashen koyon aikin jarida na Jami'ar Alabama da ke ƙasar Amurka, wanda ake bincike akan ayyukan ta'addanci a arewacin Najeriya, ya tabbatar da cewa akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin haƙar ma'adinan da 'yan bindiga a jihar ta Zamfara.
Su da kansu suna ba illegal miners ɗin nan bindigogi, kuma suna taimaka musu, saboda na farko su illegal miners ɗin nan suna kawo musu rahotanni daga cikin gari akan abubuwan da ke faruwa, suna taimaka musu wurin shigo da makamai, sannan kuma suna taimaka musu wurin kawo musu kwayoyi da sauran irin magunguna wanda suke amfani da shi wurin shaye-shaye da sauransu. So kaga in ka ɗauka a jihar Zamfara, ai ba tun yau ba aka fara kama su waɗannan illegal miners ɗin da bindigogi, kuma abin da zai baka mamaki har da bakin haure wanda zaka gani irin daga ƙasar China, ƙasar Burkina Faso, irin Silibiya da sauransu.
Binciken da nayi dai ya nuna cewa akwai wuraren haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba a jihar Zamfara har sama da 200. Sanannu daga cikin su sune ɗan kamfani da Abare da bage ga ƙaramin hakumar mulkin Anka, inda anan ne sanannen ɗan bindigan nan wanda ya shahara, wanda jami'an tsaro suka kashe a kwanakin baya, wato Kacalla Halilu Sububu ke gudanar da ayyukan shi na haƙar ma'adinai, sai kuma ƙauyukan Kwale da Dabar Ɗan Kunama da Kamaru da Dabar Kuturu a ƙaramin hakumar mulkin Bokoyom, da kuma wasu wurare da ke ƙananan hakumar mulkin Maradun da Maru da Talatan Mafara da Ƙaura na Muda da dai sauran wurare da ke baje a sassa daban-daban na ƙananan hakumar mulkin jihar Zamfara. Abdulrazzaq Bello Ƙaura, murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
A gaida Abdulrazzaq. To kada dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka goyi ba. Ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Abin da nake ba iyaye shawara, dukkan makarantar da za a kai yaro makaranta ce ya zama wadda adda tsari. To wannan tsarin da su shugabannin malamai za su tsara a makaranta, su kawai abin da ya kamata idan sun yi biyayya ga wannan tsari.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mu yi sallama da bakin da muka gayyata domin nazarin hanyoyin inganta tsarin karatun allo a arewacin Najeriya, bakin da muka gayyata domin nazarin wannan lamarin sun bayyana yadda ake gudanar da tsarin a waɗansu ƙasashen nahiyar Afirka da kuma yadda zai iya zama abin koyi ga Najeriya. Abdulrazzaq, gare ka.
Malam, kuma cikin mukal da ka gabatar, ka yi magana, ka gabatar da mukala a can cibiya ta kula da nazarin addini ta Zaria.
Gwamnati ta yarda da abin da ya kamata dai gyara cikin almajiranci, amma ba rushe tsarin almajiranci ba. To kana rushe tsarin almajiranci makarantu a ƙauyuka ko makarantun bokon ba a samar da waɗanda suka inganta ba. Inda zaka tai wani wuri ma na tahi wa'azi wani wuri kafin matsalar tsaron ga ta kai, na gama wa'azi ina tambaye su cewa da mutum nawa a gare ku a garin ga mai digiri babu, mai diploma babu, wanda ya ƙara secondary babu. Kai wallahi primary ma sun ga ceto yaro guda ne kare primary, suna roƙo malam don Allah ka taimaka a yi mana makarantar primary, wanda haka ko tattabbata sai da je UB a wannan lokaci. Ga wannan lokaci ce
a mai babban gari ne,
garin akwai masallacin Juma'a biyu da wanga bangare da wanga. Lokacin Murtala Adamu Jangebe ya sani shi na tai na isko ƙarshe, kuma sai da je musu makaranta ne, roƙo su a yi makaranta, suka ce sun yi bid'a. To irin waɗanga in an bayyana shikenan, amma yanzu da aka samar da makarantun islamiyoyi a ƙauyuka har da ƙauyuka a inganta karatun da aka hade makarantun boko da na arabiyyat kaga duk an fara samun wannan saukin wannan matsala da kungiyoyi da hukumomi sun kashe gada ita ma gwamnati ta ga cewa ai makarantu na almajiranci musamman irin abin nan cibiyar musulunci National Islamic Center ta Zaria gudunmuwar da take bayarwa akan wannan bangare anan ne ma suka taba neman ni suka sa yin wannan rubutu almajiranci fa'idodinsa matsalolinsa da hanyoyin warware su mun yadda akwai matsalolin amma ya za a role su don ci gaban kasa kaga wannan takarda an gabatar da ita saboda akwai matsalolin to amma a walwale su amma fa'idodin nan akwai su
to akwai bukatar mu ji matsalolin ma bare mu ji shi Malam Hassan kai mu saki da wurin Malam Malam Hassan kaji bayanin da shi akan makallahi na tsarin da ake magana bai yiwa a kawai da almajiranci amma dai a inganta tsarin
na'am
ku uwaye misali da za a ci ka ba uwaye uwanka shawara misali wace irin gudunmuwa ya kamata su baiwa malamai masu karantar da ƴaƴansu makarantu domin bayanan da cewa kusan mai an kawai ran ma malaman kansu kansu cikin matsala suke
na'am to abin da nake ba iyaye shawara dukkan makarantar da za a kai yaro makaranta ce zan wadda adda tsari to wannan tsarin da su shugabannin malamai za su tsara a makaranta su abin da ya kamata idan sun yi biyayya ga wannan tsari duk abin da an ka ce ana bukata na kula da ƴaƴansu da kuma makarantar da shike ne malam to yanzu uwaye sun iyawa yin soran ganin cewa lalle an samar da shi din saboda magana ta gaskiya rashin samar da irin haka din shi ka sa malamai tunda su ma kaman mu ne suna lalurori ga masu suna daya to su dole ne su je su nema to amma idan an kiyaye an samu musu da wannan ina ga insha Allah za a rage samun ana barin yara suna yawo kan tituna
malama Nafisa kuna makwataka da makarantu da yawa na tsangaya ban sani ba kananan yaran da ake magana akan su misali baki yawancin su daga ƙauyukan cikin jiha ne ko kuma da ƙauyukan wata jiha ke kawo su
eh gaskiya akwai na ƙauyukan cikin jihar mu akwai wanda ba kuma in jihar mu bane ba da yawa ayan Taraba zaka ga da akwai su nisa sosai
amma da za a tambaye ki idan har ta kama dole a kawo wani irin taimako ya kamata su malaman karankan su samu domin su samu kwarin gwiwa da kula da yara
taimako na farko da ya kamata iyaye su fara yi ma ɗansu sanda za su kawo shi karatu su haɗo shi da kayan abincin shi abin kwanciya abin rufa sannan a zo a danka shi a hannun malamin shi in aka zo kayan abincin nan nashi a danka ma malamin shi da wani dan canjin da ba zai gagara ba ko da dan zai yi rashin lafiya kuma sannan irin shi ko duk wata uku ya kamata a ce iyayen suna waigo yaran suna duba halin da suke ciki ba ka kai daka watsa ba su ƴaƴa amana ce Allah ya bamu kiwo ne kuma Allah zai tambaye mu abin da ya bamu kiwo gobe kiyama
su malaman karangan su wasu sun san ba su da mahallin aji almajiran amma suna an saki isku yara suna kwana kan titi suna kwana cikin kwaro irin buran da bai kamata ba to su kan su malaman wani kile wani irin sharar da ke ibara na ganin ta su ma sun daina an sa ƴan basu da mahallin rike yaran
a wannan duk wanda yayi son kai ya sani ai ka san baka da gurin aje abu to kakka karbi amana shi
to bari mu dawo ga akalbu kallahu malam kuma cikin mukal da ka gabatar ka yi bugana ka gabata da bukala a can cibiya ta kula da nazarin addini ta Zaria wayan in matsalolin ka ganin sun yi yawa cikin shi a almajirancin
matsalolin kashi uku ne su ta bangaren akwai bangaren malamai din tunda ai malamai ka karba ka mai da ka sani farkon abinda an ka fara karban yaran barkatai kai murna ɗaya kake a kawo maka aje ko ba wurin bacci ko ba me
ba kai yadewa
karban masu ƴan kananan shekaru wannan kai ba ka iya renon su ba ka iya kulawa da su rashin tana da wurin zaman su a waye gari kamar da an ka ce mutar yaran na kwana waje wasu ma malami rashin kula wani bai san ma ina suka bacci ba wani ma bai san malami in yana ɗin suna nan ba ko ba su nan ne bai ma san adadin su ba wannan duk suna cikin matsaloli wajen 15 wanda sun ka shahi bangaren malamai rashin kula da tarbiyyar su da sauransu su kuma bangaren iyaye sananne ne daukar cewa kamar mararraba ka kabida ko yaron kana makaranta Allah ya dora maka ka ciyar tunda gwamnati bata dauki ciyarwa ba to kai ma dole kai ne zaka ciyar da yaranka yanzu makarantun mu na boko da gwamnati wasu lokuta ba ta iya ciyar da su ba uwa yana sai maka ba suna ba su abinci to haka za a yi shi ma wagga to bangaren uwa yake nan ne to bangaren gwamnati wata wani babban rashin adalci da an kai cewa an ka dauki bangare guda an ka bar guda su dai almajiran nan su ma ƴan ƙasa ne suna da haƙƙi ga arzikin ƙasa to don me za a dauki makarantu na bangare guda a ki daukar bangare guda a zo a hada ai wasu kasashe sun cimma nasara yau ga su kasashen Sudan nan mun yi su arziki amma mun ta ziyara Sudan mun ga tsarin su na makarantun allo suna da makarantun allo amma da tsari makaranta babban makaranta allon da mun ka ziyarta dalibi 600 da wani abu a gare su amma da zuwa sai da an ka ce mana ga kitchen din su ga sito, ga clinic inda suka kula da lafiyarsu, ga menene sannan anka gwada mana ga dakunan kwanansu.
Wato idan na fahimci mala yadda aka yi makarantun boko aka ba su nasu tsari su ma na addini almajiranci su ma aka wa mustasu hukuma.
Yawwa tunda ai shi ma karatun na addini ana da buƙatar shi. Ita ma gwamnati tana da buƙatar shi. Al'umma suna da buƙatar karatun na addini. Shi zai masa jagoranci to don haka ayi wa da za a tattala yadda gwamnati ta yarda da masu karatun dirasatul islamiyya su je an yadda ai kaga makarantu ana ba su ilimi ana dauka su malamai to ya zama dubbai daya makarantun allo kamar yanzu irin wannan tsari da an kai an fara gina makarantun allo kaga yana cikin abin da malamai suka ce a dawo da shi yanzu gashi shi Zamfara misali an fara to a matsayin kasa ma a dawo a gina su a yi gyara ai kokarin game abubuwan nan gaba sai ka isko ma cewa makarantun Allah duk za su zo su shige zaka ga almajirancin ma ya rage irin wancan ne din zaka ga an yi gyara an zo an hade tsarin almajiranci din yanzu da yawa wani in ka tafi makaranta ta in gwada maka almajiri sai kai mamaki almajiri ne
saboda an kula da
shi saboda tsabtar shi da
komai magana baka Allahu mana gode yana ga malamai shi a lokacin da aka gama wannan shirye daga ya kawo jiki a wasani ba mallan Hassan akwai sakon da kike suka isa da
sako dai sako na gaskiya bai wuce zuwa ga hukumomi ba wancan tsari da aka yi na baya akwai bukata a sake duba shi domin a sake dawo da shi domin ganin cewa an kare inganta wannan makarantu
to malama Nafisa
a ni kira na a gwamnati ne kawai cewa a taimaka kulawar da ake yi ma malaman gwamnati na primary secondary school to a riƙa yi ma malaman islamiya su ma
to akan bakallan a koni sako na karshe da aka sawa cikin
yansa shine wannan sako waɗanda tsarurruka da an ka dauko to muna fata a ci gaba da su na kulawa da almawatan dalibai karatun na almajiranci kulawa da malaman kulawa da uwaye a taimaka a yi al'umma adalci a samar da makarantu a ƙauyuka da birane da masu islamiyoyi a taimaka musu nan gaba insha Allah duk waɗanda matsaloli za su walwale
to madalla nan kuma zamu dasa aya akan wannan batun sai kuma mako mai zuwa mu sake shigowa da wani sabon shirin inda zamu nazarci yadda mata za su iya tallafawa mazansu a wannan yanayin kuncin rayuwa da ake fuskanta a kasashen duniya musamman a kasashen mu na nahiyar Afirka muna godiya ta musamman ga bakin da suka dauki makonni suna nazarin tsarin almajiranci a jihar Zamfara da suka hada da shugaban majalisar tuntuba ta malamai na jihar Sheikh Ahmed bin Umar Kanuma da Hassan Yan Buhu magidanci kuma shugaban kungiyar mabuga waya ta jihar sai kuma uwar gida Nafisa Sheikh Murtaha Zawiya da wakilin mu Abdulrazak Bello Kaura da ya jagoranci tattaunawa sai kuma Dadi Balawa da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbata mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya
a gaida alheri Chris Abdu wannan ne kuma kai mu ga shirin mu na karshe labarai a takaice
to Isra'ila ta sanar a ran Laraba cewa an kashe mata sojoji 8 a wani fada da dakaranta suka yi da mayakan Hezbollah a kudancin Lebanon kwana guda bayan da ta kaddamar da abin da ta kira takaitaccen samaman kasa da ta kai don lalata kayayyakin mayakan na Hezbollah. Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila ta shiga zazzafan yaki da Iran da kawayenta da suka kuduri aniyar ganin bayan ta. Cikin daren Laraba da karin Isra'ilan sun kai wasu sabbin hare-haren sama a wata tungar mayakan Hezbollah da ke wajen kudancin birnin Beirut. A ranar Talata ma'aikatar lafiya a Lebanon ta ce akalla mutum 55 suka mutu. Sannan 156 sun jikkata a hare-haren da Isra'ila ta kai cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Akalla mutum 16 aka tabbatar sun mutu yayin da wasu da dama suka bata bayan da wani kwale-kwale ya dauke da daruruwan fasinjoji. Ya kife a yankin tsakiyar arewacin Najeriya a cewar hukumomi. Fasinjojin waɗanda aka saransu mata ne da yara ƙanana na kan hanyarsu ta zuwa Maulidi ne a lokacin da hatsarin ya faru a daren Talata a cewar shugaban hukumar bayan agajin gaggawa ta jihar Neja Abdullahi Baba Ara. Yayin da ake ci gaba da kokarin neman ɗaruruwan mutanen da suka bata bayan da mawakacin guguwar Helene ta ratsa wasu jihohin Amurka, shugaba Joe Biden ya ba da umarnin tura dakarun ƙasar 1,000 don su taimaka wajen gudanar da ayyukan agaji. Cikin wata sanarwa da ta fitar fadar gwamnatin Amurka ta White House, ta ce sojojin za su taimaka wajen raba abinci da ruwa da sauran muhimman abubuwan buƙatun yau da kullum.
Masu sauraro da haka zamu naɗa tabarmar shirinmu na safiyar yau Alhamis. Sai a dakaci wasu abokan aikinmu da shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda yi daidai da karfe 3 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai sai Dadi Balawi da ya shirya kuma ya bada umarni ta ma injini mu na yanzu Malam Zubair. Ni Aisha Mu'azu nake cewa a wani lafiya. Ma'assalam.